بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وديعك الله سبحانه وتعالى ليبو قليش ليبام دامر دعواتي قبدا دروس من سير المنزل الله صلى الله عليه وسلم لقلتاف الرحيق المختوم مالا سفير الرحمن المبارك فوري رحمه الله. كافين داكتا ودمكسامو نعم ما كني منفارك رانتا غزوة تبوك ودا تأوكو أشيك أوتا رجب أشيكالة ترى تهجر من زعل الله صلى الله عليه وسلم. Kuma da mun fara karantawa zamu tashi ne inda yake cewa al-akhbarul khassa an isti'dad ar-ruman wa ghassan nan ko abinda ya shafi asalin yadda wannan magana ta zuwa yakin Tabuk ta taso da sababin ta duk mun karanta a baya kokarin daular Rumawa da su da kabilun Larabawa da suka koma Kiristanci ko kuma suka bi su dai a ƙarƙashin su suka yi ne da za su zo su lankome mutanen Madina gaba ɗaya ko musulmi su halaka su. Wannan labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ga maimakon a zauna a gida a jira su zo su yi ta'adi wanda aje wato hanyar zuwan su ko kuma garin su da inda suke ta markuzi dan aje a yake su. To dai yana cewa al-akhbarul khassa labarai na musamman an isti'dad ar-ruman dangane da shirin da su Rumawa suka yi da kuma yan kabilan Ghassan. Yace kanat hadhihi hiya al-ahwalu wal-akhbaru allati yuwajihuha wa yatalaqaha al-muslimun. Wadannan sune halaye da kuma labaran da musulmi suka fuskance su kuma suke samun su. Id balaghahum min al-anbat alladhina qadimu biz-zayt min ash-sham, yayin da labarai suka zo musu daga al-anbat. Al-anbat sune manoman kauye. Alladhina qadimu biz-zayt, wadanda suka zo da mai, suna zuwa da man abinci, man girki da suke zuwa da shi daga Sham suna sayarwa ila al-Madina a Madina. Anna Hiraqil, cewa sarki Hakilus ko Hiraqilus kamar da ake ce masa, qad hayya'a jayshan, ya kinsa wata runduna, aramraman gagaruma, qiwamuhu 40,000 muqatil, adadin wannan runduna tasa shine mutum 40,000, mayaka kenan, mayaka zarata mutum 40,000 za su zo su yaki musulmi. Wa a'ta qiyadatahu li'azimi min uzama ar-ruh, ya dauki shugabancin wannan runduna ya bi wani babba daga cikin manyan Rumawa. Wa annahu ajlaba ma'ahum qaba'ila, kuma ya taho da shine ajlaba, ya zo da qaba'ila qabilun Lakhm da Juzam wa ghayrahuma min mutanassiratil Arab, da makamantan su ko wasu wanda ba su ba na Larabawa da suka zama Kirista. Shine mutanassiratil Arab, ay alladhina tanassaru wa saru nasara. Wa anna muqaddimatahum balaghat ila al-Balqa, cewa lindinar, jerin lindinar da kuma gaban lindinar, ko ince wato sahun gaban wannan lindina, har sun zo zuwa ga ariyar Balqa, ariyar da muka karanta a baya, bangarorin kasashen da suke tsakanin kasashen Larabawa da Sham. Wa bidhalika tamathala amama al-muslimin khatarun kabir, da wannan wani hadari babba ya tunkara ya tsaya a gaban musulmi, ma'ana wannan abu da ya taho daga Rumawa da kuma kabilar Ghassan da waɗanda suke taimaka musu, lalle alama sai ta wani babban hadari da ya tinkari musulmi. To bayan nan sai malamin ya sa wata matashiya, ya sa masa suna Ziyadatu Khuturatil Mawqif. Abin da ya kara wannan hali da ake ciki zama hatsari da kuma muni da tsanani, yace wallazi kana yazidu khuturatil mawqif, abin da ke kara hatsarin wannan hali da ake ciki shine annaz zamana kana fadlal qaydi shadid, fasl kay fasl al qaydi shadid shine lokacin zafi ne mai tsanani, lokacin tsananin zafi. Wa kana an-nasu fi usratin wa jadbin min al-bala'i, kuma mutane a lokacin sun kasance suna cikin tsanani, shine usra, kuncin abun hannu. Wa jadbin da kuma fari, kamfa ta ruwa da sauransu. Min al-bala'i, na bala'i. Wa qillatin min adh-dhahri, da kuma karancin abun hawa. Wa kanat ath-thimaru qad tabat, kuma abin amfanin gona a lokacin duk ya nuna, abin da yake jira shine kawai a je a girbe a kawo kayan amfanin gona gida, na ci a ci, na kaiwa kasuwa a kai kasuwa a samu dan abin kashewa. A tsananin lokacin wannan abin ne yakin Tabuka ya taso. Fakanu yuhibbuna al-maqaf, a lokacin mutane musamman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan musulmi a wannan lokaci sun fi son su zauna fi thimarihim, cikin kayan amfanin gonarsu, ƴaƴan itacen da suka shuka, na dasawa sun dasa, mai lambu da lambunsa, dabino da sauransu, da kayan dai marmari da kuma dai abubuwan dai da suke ci. A haka ne ko? Fi thimarihim wa zilalihim, sun fi sha'awar su zauna a cikin kayan amfanin gonarsu da kuma inuwarsu saboda tsananin zafin rana. Wa yakrahuna ash-shukhusa 'ala al-hali, kuma sun ki, ma'ana ba sa sha'awar a ce sun fita a wannan yanayi, min az-zamani, na zamani, alladhi hum fihi, wanda suke ciki. Wa ma hadha kullihi, kuma duk da haka, kanat al-masafatu ba'idatan, ma'ana kari akan wannan lokaci, to nisan kuma yana da yawa, ma'ana tafiyar daga Madina zuwa Tabuka tafiya ce mai tsananin nisa matuka. Kar ku manta kuma ga zamani, zamanin tsananin mene, zafin rana, ga kamfa ta abun hannu, ba lokacin ruwan sama bane, ga kuma kasancewa, domin kun san a wannan area daga Madina zuwa abin da ya shafi Balqa kuma zuwa Sham gaba daya suna da abin da ake cewa wet winter, ma'ana ana yin ruwan sama ne lokacin sanyi ba lokacin zafi ba. Kaga a ce lokacin zafi, to tsananin zafin ake, babu zancen ruwan sama. To banda wannan tsananin zafi, ga talauci, kayan amfanin gona ga wurin masu noma da suke noman rani da makamancin wannan a inda ake yi, to lokacin kuma abin kayan amfanin suna dab da nuna, ko sun nuna lokacin ne da za a je gona a yanko su na yanka kamar dabino, a kai kasuwa a samu abin da za a sa aljihu, ko a samu abin da za a ci. Kaga babu abinci, babu abin aljihu, ga abin ana kallansa, an ce ka fita, tafiyar kuma da za a yi wajen kwana 30 ko sama a hanya. Kaga akwai tsanani sosai, shi yasa yakin ya zama yakin Tabuka yana da yayi wahala sosai, duk da cewa ba a yi yakin ba. To kari akan haka kuma ya zama cewa nisan masafar, distance din daga Madina zuwa Tabuk yana da nisa kwarai, ko a zamanin yanzu nan zamanin kilomita 700 ne, na sha gaya mana in ka fita daga Madina kai arewa, to kilomita 700 ne zuwa Madina, a kilomita 700 da me zaka kwatanta shi? Ka ce Kano zuwa wajen Ilori ko sama ma da haka, to nisan dai ba kaɗan bane. To sai ce wa ma hadha kullihi kanat al-masafatu ba'idatan wa at-tariqu wa'iratan sa'batan, hanyar kuma wato ba ta da dadin bi, shine wa'ira, misal tsoro, ba ta da, ba hanya bace mulabbada da aka kintsata aka saba binta kuma sannan mai wahalar bi. To sai ce ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yuqarriru al-qiyama bi idamin hasib. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukuncin cewa za a tinkari wannan yaki, tinkara yankakkiya babu tsoro, shine hasib, a yanke abu babu tantama kuma babu tsoro a ciki. Sai ce to duk da dai wannan magana ce walakinar rasul, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanzuru ila dhurufi wat tatawurat, shi yana kallon wannan hali da ake ciki ne da abin da yake kaiwa ya kawo shine tatawurat, yana kallon sa ne bi nazarin adqa wa ahkama min hada kullihi, yana kallon abin ne da dubi mai zurfi sosai kuma mafi kyautatuwa wanda aka kyautata shi, ma'ana dubin da yake dubi ne na mutumin da yake shugabanci, dubi ne na mutumin da ya san halin yaki, dubi ne na mutumin da ya san jagorancin al'umma. To nazar kallon da yawa abun kallo ne mai zurfi, kallo ne kuma mai hikima sosai. Yace innahu kana yara, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa lautawana, da a ce zai jinkirta wata kasala yayi kasala an ghazwir ruman, daga yakin wannan mutanen rum wato su rumawa, fi hadhihi dhurufil hasima, a wannan zamani wato na tsananin buƙatar daukar mataki, in ba a dauki matakin ba ba aka wato aka samu kasala da jinkiri, wata rakar ruman litajusha خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه, كما يبرو ما وانا سلك كوز آواصنا شغات كين إيريوين دسكي كركشن واتو شغبان تن مسلين سي لكما ذرتد دو حكوم تنسا معنى إيريوين دسكي كركشن مسلين سي وتزحف إلى المدينة, كما سلالة فاسو تفو مدينة واتو أتي درين دينا سسكام حنيا حسي إسا مدينة أبرسو إن أكي حكا يسي كان له أسوأ أثرين. To wannan abin yana da mummunan tasiri ala da'watul islamiyya, akan da'awar musulunci. In aka ce an bar wannan abu ya faru, zai yi tasiri mara kyau dangane da da'awar musulunci, wa ala sum'atil muslimin al askariyya, kuma sannan zai tasiri wato mummuna har yanzu akan abin da aka sani na musulmi ta bangaren yaki, sunan da musulmi suke da shi da kurjinin su dangane da yaki zai zama ya kare in har aka bari aka yi musu wannan ta'adin ba su fita ba. Kun fahimci wannan abin da manzo Allah sama ke kallon abu, ma'ana idan da a ce lamari ne na a tausaya wa mutane, to lokacin fita yakin Tabuka lokaci ne da ya kamata a ce an hakura, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai halin da muke cikin nan gaskiya ga abun hawa ba shi da yawa, ga zafi, ga babu abun hannu, ya kamata a ce a hakura da wannan yakin, in dai tsarin mu ne a bar shi sai wani lokaci. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da irin wannan kallon yake duba abubuwa ba, yana duba abubuwa ne da hikima da kuma zurfin sanin me zai je ya dawo dangane da musamman lamarin maslahar musulunci da da'awarsa. Sai kalli cewa wannan mutane tunda mutane ne masu ƙarfi, za su iya zuwa su yi wa mutane ta'adi hatta a cikin Madina, in aka bar su aka yi kasala aka yi jinkiri har suka taso suka zo suka shigo Madina, to ta'adin da za su yi ba ƙarami bane, kuma wannan zai ruguza tasirin da'awar musulunci, sannan kuma mutuncin da ake gani da tsoro da kwarjini na musulmi a wancan zamani a wancan lokaci a wannan guri, to zai rage zai kuma lalace, za a neme shi a rasa. Sai sifal jahiliyatu allati talaffaza nafasaha al-akhir, jahiliya nan yana nufin ƙarfin Qurayshawa da bautar gunki wadda talaffaza nafasaha al-akhir, ta fi so numfashinta na ƙarshe, wato ta riga ta mutu. Kina kun ga an riga an ci nasara akan mutanen Makka a wancan zamani, an ci nasara akan mutanen wannan Hunain, an ci nasara akan mutanen Ta'if, kaga babu kuma wani ƙarfi da ya rage. Don haka wannan kuma su ne hedikwatar jahiliya, nan ake bautar gunki. Tunda an ci ƙarfin wannan harka ta jahiliya, shine abin da ke nufi da talaffaza nafasaha al-akhir, ta feso numfashinta na ƙarshe, ma'ana an kashe ta. Ba'da ma laqiyat min ad-darbati al-qasiya, ko al-qasima ne, wato bayan abin da ta hadu da shi na bugu mai karya gadan baya fi Hunain, a yakin Hunain, satahya marratan ukhra, in har aka bar ruma suka yi wannan, to waccan jahiliya za ta sake dawowa da ranta wani karo na daban. Kaka wannan abu ne da ba za a so shi ba. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara, ya gama da Yahudawa a Madina, ya gama da dan kokarin da munafikai suka fara ya dankofe su Quraishawa an gama da su kabilun da suke kan hanyar Madina zuwa Makka duk an gama da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren kudanci ya samu lafiya abinda ya rage masa nan ya arewacin ma an samu lafiya to amma akan hanya ta zuwa Tabuk nan ne ake samun matsala har zuwa wato inda daular Romawa suke domin daga bangaren arewan Madina ne to kaga idan aka bari suka zo suka yi wannan ta'adi za a samu mummunan wato sakamako Allah sadi ana fahimta sai ce wal munafiquna alladhina yatarabbasuna ad-dawa'ira bil muslimin su kuma munafikai wadanda a gefe guda suna nan suna jira mummunan abu ya auku ga musulmi a wayattasiluna bi malikir rum kuma suna da alaka suna da saduwa da juna ta hanyar sako iri-iri su munafikai tsakaninsu da sarkin rumawa bi wasitati abi amir al-fasiq wato ta tsakanin dan tsakanin shine abu amir al-fasiq mun yi magana akan sa can baya yana cikin mutanen da ake amfani da su munafikai suke amfani da su wajen hulɗa da daulolin kafirci wanda wannan dama yana cikin hanyar da duk kafirai suka saba yi sai sun samu yan gida da suke musu aiki abinda ake cewa at-taburul khamis ko kuma manta ba to irin su ne su abu amir al-fasiq yace in suka samu wannan dama su ma sayab'ajuna butunal muslimin za su faffarke cikin musulmi su yi musu kaca-kaca shine yab'ajun a bi khanajirihim da wukarsu min al-khalfi ta baya ma za su amfani da wuka an san an ce hanjar shine wuka da irin wannan daga da ake ce madaga wanda ake yanka abu da ita ko musamman dai wajen fada mummuna da take yanzu nan za ta yi kisa sai su ta irin wannan za su zo su yi amfani da wannan abubuwa nasu don su kashe musulmi ta baya yace fi hin a lokacin da tahjumur ruman bi hamlatin daribatin diddal muslimin min al-aman a yayin da in wancan sun biyo wa musulmi ta baya su kuma rumawa sai su zo musu ta gaba mun fahimci wannan zai ce wa hakaza yukhfiqu kathirun min al-juhud allati badalaha huwa wa ashabuhu fi nashr al-islam in ku akai haka to wannan zai zama dukkan ko da yawa daga cikin kokarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabbansa wajen yada addinin musulunci to anan kuma sai ya fadi sai a rasa fa'idarsa shine yukhfiqu wanda ya afaka mutum ya feli abinda kake so ka kasa samu sai ce wa tadhhabu al-makasib allati hasalu alaiha kuma duk abinda suka samu na fa'ida na ribar da suka samu ta cin nasara da yaki da da'awa duk sai ya zama cewa ta tafi annabi ta arsa ba'da hurubin damiya bayan ku an sha yaki daban-daban wanda aka zubda jini da yawa wa dawriyatin askariya da patrol da ake fita daban-daban na wato soja mutatabi'a masu wannan nabin juna wannan nabin wannan wannan nabin wannan mutawasila kuma wannan dai na saduwa da wannan ma'ana irin dai abubuwan da aka sha an yi yaƙe-yaƙe ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura tawaga daban-daban zuwa kasashe to duk wannan abin zai zo ya kare a nemi tasirin sa a rasa sai zama kuma an fadi musulunci da aka yada shi da ƙarfi daga farko bayan an sha wahala da farko an yi da'awa to kuma an zo an shimfida mulki an zauna an samu zaman lafiya to in aka bari waɗannan mutane suka go za su yi ta'adin da kuma shikenan sai labarin musulunci ya kare wannan shine mahangar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami yake ga mana duk da wannan dogon larabcin da yake kuna cewa dogon turanci ko shi kuma wannan dogon larabci yake in duk wannan zancen zai iya faɗa sa ɗan kalmomi kaɗan to sai nake cewa tadhhabu hadhihi al-makasib bighairi jadwa duk waɗannan abubuwan da aka samu an ce makasib shine sakamako mai kyau da ka samu ribar da ka samu wajen abu alheran da suka zo maka to sai ce duk wannan abin da aka samu dangane da musulunci da da'awarsa za ta tafi biduni jadwa ba tare da amfani ba shine jadwa biduni fa'ida kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'rifu kull dalika jayyidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san duk wannan abu sani sosai mai kyau walidhalika qarrara alqiyama shi yasa saboda wannan ya yanke hukuncin lalle za a zabura a tashi ma'a ma kana fihi min al-usrati wash-shiddah tare da abin da yake cikin sa na tsanani to zai tashi bi ghazwatin fasilatin ma'ana zai tsayu aje ayi wannan yaki yakin da zai raba gari kuma a rabe ayi abinda ake cewa mufasala a gane mai karfi kar ayi wasa a kawo karshen duk abinda ake tsoro ake kokontan zai iya aukuwa ya khudu hal muslimun wanda musulmi za su kutsa cikin sa duk da roman wato su yaki rumawa fi hududihim a cikin iyakokin bodar su rumawan ba tare da an ba su dama sun shigo bodar musulmi ba hudud nan jam'in hadd ana nufin boda tsakanin kasa da kasa kun san daga cikin abinda al-khubara al-askariyin masu basira ko masu experience ta soja suke cewa duk mutumin da ya iya cin nasarar ya dauki yaki ya kawo shi cikin bodar abokin gabansa to shine ya fi cin nasara kun fahimta haka kowa ya san wannan ba ko wanda ya san yaki ma da wanda bai san yaki ba ga wannan ga kasar su wannan ga kasar su in har maidanin da za a yi yakin filin yakin zai zama a kasar wancan abokin gaba to an fi samun cin nasara ka san gidanka kalau za ka zo kai wannan didiye da ta kama in aka ci nasara akan wannan to nan da nan kawai za a murkushe garin sa a karashe ƴaƴansa matansa duk su zama bayi mun fahimci wannan shi yasa Allah zai sauke mana halayen da ake ciki yanzu in kun duba daina cikin abubuwan da mutane yake buƙatar su faɗaka da shi abinda ake ta yaɗawa mutane yanzu a gidajen talabijin musamman yan boko da suke kallon irin press tv ta Iran duk da ake yaɗa labarai na ƙarya akan abinda yake faruwa yanzu a ƙasar Yemen mun san irin abinda Iran take ƙoƙarinsa ta hanyar masu bin aƙida irin tata su ne 'yan shi'a duk inda ɗan shi'a yake a ko'ina a duniya to ƙasar Iran ta fi ƙasarsa daraja zai iya haɗa kai da ƙasar Iran a rusa ƙasarsa da gidansu da garinsu in ba ka yarda da haka ba to ka yarda daga yau duk inda suke kuma idan har aka bar irin waɗannan abubuwa har yanzu suka tafi suka kama ƙasa to lokaci zai zo irin abin da inda kuna bin labarai kun san abin da ake ciki a Lebanon kun san Lebanon da yawa daga cikin kuma wasu ba su san ina ne Lebanon ba ko da an ce ina ƙasar Lebanon take ina take kawai shike na yankin Laraba ita ma bangare ne na Sham mun sha faɗa daga samun irin su wannan mai surutun nan na ƙarya Hassan Nasrallah ya je Iran yi karatu shekaru da yawa da suka gabata ya dawo suka ga irin bakinsa da irin tasirinsa da irin yadda yake da ƙoƙarin jan hankalin mutane sai Iran ta riƙa goyon bayansa ya samu samari da tarbiyya ta mufasala tarbiyyar mufasala ita ce tarbiyyar a tarbiyyantar da yara su riƙa jin cewa inda suke ba shi da kyau kuma ba gurin da ya kamata su taimaka ya ci gaba ba ne ma'ana kullum suna a jefa musu gaba da abokan zamansu a riƙa tarbiyyantar da su cewa zaman lafiyar Iran shi ne sama da komai a gurinsu ko da gurinsu shi ba zai zauna lafiya ba wannan abun yana ta tafiya kuma aka ba su dama su yi tarbiyya askariya tarbiyya ta soja suka riƙa training duk a idan gwamnatin Lebanon ana zanne tunda ƙasa ce dama da ta haɗu da akwai 'yan shi'a akwai ahlus sunna akwai kirista wannan shine abin da composition ɗin ƙasar Lebanon take a hankali sai da aka bari Hassan Nasrallah suka tsara Hezbollah wannan ƙungiya ta Hezbollah a hankali kamar ƙungiya haka kawai ana ganin su ana fita ana training sai da aka kai yanzu a halin da ake ciki ba wanda ya isa wani abu a Lebanon ba tare da yaddar Hezbollah ba sojojin Hezbollah sun fi sojojin gwamnati ƙarfi abinda ake ciki yanzu don haka babu wanda ya isa da kirista da ahlus sunna duk irin gwamnatin da suka kafa ba dama su iya saitara akan Hezbollah duk wannan saboda tasirin da'awa da kuma ƙarfafar da Iran ta yi musu haka wannan abun yanzu kun ga an shigo Iraki yanzu zamanin tunda aka haɗa kai su almarji Sistani babban malamin shi'a da ake ce Sistani shine shugaban duka malamai zamanin yanzu a area ƙasashen Larabawa mai fatawarsu a tsarin da shi'a suke bi baka yin addini sai ƙarƙashin marji'i da zai ce maka ga abin da zaka yi domin da masu addini na wannan gun malaman ne asali ba na wani karatu da ilimi bane to sistani suka bada fatawa a gayyato America ta zo ta rusa Saddam Hussein shine aka yi wannan ƙaryar ta maganar makaman ƙare dangi duk wannan ƙarya ce drama ce aka tsara mutane sistani su suka bada wannan fatawa ɗan shi'a saboda a zo a rusa daular ta Iraki a kafa ta shi'a kuma har zuwa din daga 2003 kuna shaidar me yake gudana yanzu daular Iraki ta shi'a ce 100% kuma ana nan yanzu da aka ana amfani da wannan hali da ake ciki da waɗannan masu rashin hankalin da ake cewa ISIS su suka go suka bata sunan musulunci ba na daidai ba ma'ana suka kawo abubuwan da ba daidai ba suna nuna kamar shine musulunci suka yi wata barna ko in ce aka goyi bayan su ma suka yi wata barnar da sai a nuna kamar masu son sunna ne suka yi wannan sai aka ziga shi'a su tashi su ƙara su dan abin da ya rage na ahlus sunna a ƙasar Iraki da haka Iran ta sake zama lafiya saboda ta dauko fitina duk ta kai waɗannan ƙasashe yanzu abin da ake ciki kuma a Yemen su Yemen akwai wasu mutane kun san Yemen da ma asali ita ma akwai daɗaɗɗen wuri ne wanda ya kunshi ahlus sunna gari ne na malamai kuma ka ce Yemen ita ce asalin tushen larabawa baki ɗaya duk wani balarabe a duniya tushensa Yemen ne ƙabilun larabawa asalinsu daga Yemen ne kuga lokacin da Isma'il babansa annabi Ibrahim ya kawo shi tun ma dai kai da ya zo da mahaifiyarsa ya je shi a inda yake nan ne gun ɗakin Ka'aba yanzu ko ya sa tushen ɗakin Ka'aba akwai ƙabilu ba ku manta mun karanta a tsarin sira ƙabilun da suka zo da ake ce ma jurhum suka zauna a Makka to daga Yemen suke har suka samu auratayya da annabi Isma'il har aka samu kuma zuriyar larabawan da suke Makka amma asalin kowa daga Yemen yake inda ba larabe ne mai magana da larabci to sai aka samu wannan mutane a yanzu shugabansu da aka yi lokacin da aka yi abin da hayaniyar nan ta zanga-zangar tura shugabanni a kasashen larabawa da ake ce ma Arabi'il Arabi kun san sun yi zanga-zanga a garuruwa da yawa aka canje gwamnatoci daga Tunis zuwa Misra abin da ya faru a Libya har yanzu Libya ta lalace ita ma duka kuma da sa idan waɗannan mutane da America da Isra'ila da Iran su suke tsara waɗannan abubuwa to yanzu a Yemen abin da ake ciki akwai ƴan Shi'a Zaidiyya kun san Zaidiyya wanda asalin su mabiya Zaid ibn Ali ibn al-Husayn shine lokacin da ya tashi yin juyin mulki a zamanin can bayan a zamanin daular Abbasiyya da za a zo masu goyon bayansa za su zo su goya masa baya suka tambaye shi me zaka ce akan Abubakar da Umar yace Abubakar da Umar waziran kakana ne kuma Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama to waɗanda ba sa son Abubakar da Umar a cikin suka ce an ba ruwanmu da kai to shine waɗannan suka zama da ake cewa da Rafida asalin sunan Rafida daga wannan kalmar shine suka yi watsi da Zaid shine ake ce musu Rafida Shi'a sune da suka tafi sunan Ithna Ashariya Batiniya da sauransu Ismailiya da wannan tarkacen Shi'a da ake gani waɗanda kuma suka goyi bayansa a kan cewa ba za a zagi Abubakar da Umar ba su ake ce ma 'yan Zaidiyya to wannan 'yan Zaidiyyar sun fi yawa a nan ƙasar Yemen kun san su Sana'ani mai subulus salah su Shaukani kun san su ai muna karantawa dai yau to wannan sun rayu ne a area da ake ce ma area wannan 'yan Zaidiyyar din za ku ga subulus salah yana yawan cewa in ya kawo abin da mazahib na Imam Ahmad suka tafi su Maliku su Shafi'i zai ce wa zahab al-hadi ko al-hadawiyya kuna ganin wannan kalmar hadawiyya a cikin subulus salam to hadawiyya mazhaba ce ta Zaidiyya Shi'a Zaidiyya waɗanda sun fi kusa da ahlus sunna ba sa tsine wa Abubakar da Umar su ne ake cewa ɗan hadawiyya to su Sana'anin su Shaukani duk ɗan wannan mazhaban kun fahimci wannan to a cikinsu kuma akwai waɗanda ake ce ma Zaidiyya Jarudiyya Zaidiyya wanne al-Jarudiyya mabiya wani mutum ana ce masa Abul Jarud to su ɗan Zaidiyya Jarudiyya dinnan su sun fi kusa su kuma da Rafida fiye da zaman su da sauran Zaidiyya to a cikin wannan ƴan Shi'a Jarudiyya Zaidiyya Jarudiyya akwai mutum shi ma Abdul Malik al-Hufi al-Hufi fani da ku ji masu karatun fasarar labarai an BBC da yake basu iya larabci ba sai Hufi ba Hufi bane Hufi ne da ha'un kuma ba Hufi ba kamar da wasu suke rubuta al-Hufi kabila ce a cikin Yemen daya daga cikin su shi ma ya je karatu a Iran da dadewa babban malami ne nasu aqidar sa irin ta Iran ce ta shi'a ta tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirta su shi ma Iran ta same shi take goyen bayan sa shine har shi ma kawana mutane da training na sojan a hankali a hankali shi kuma wannan shugaba da ake cewa Abdul Ali Abdullah Saleh wanda lokacin da aka yi wannan zanga zangar ba shi aka ture ba kuna bin wannan abubuwan ne ko kai duk ba ku sani ba masu bin labarai dai suna yau lokacin da aka ture shi dole ya koma yau da bayan da ya zo har Jidda an samu masa magani da sauransu domin an kai masa hari har dama ya kusan ma mutuwa Allah ya taimaka ya samu lafiyarsa to dai koma kuma kasarsa sai ya rika hada kai da waɗannan tunda ma shi ba dan shi'a ne sai ya hada kai da waɗannan ɗan Hufiyun aka samu ta inda ake samu musu makamai daga Iran suka fara ta da kayar baya a cikin kasarsu to wanda ya san tarihi kuma ya san me yake gudana a duniya babu kasar da take da boda mai tsawo da Yemen irin Saudi Arabia akwai boda ta kilomita 1000 tsakanin Yemen da Saudi Arabia babu wani natural abu da ya raba ba wani ruwa a tsakani ba komai kawai sahara ce ta kilomita 1000 tsakanin Yemen da Saudi Arabia duk abin da zai faru a Yemen dole ne ya zama yana da tasiri akan Saudi Arabia kun fahimci wannan abu kuma sannan idan ka duba ma abinda ake ce ma wannan Red Sea wa al-Bahr al-Ahmar ake cewa wanda mu Hausa ke cewa Maliya to ruwan Maliya da muka sani duk wani jirgin ruwa da zai dauki wani abu da zai tafi kasashen yamma da shi ya shigo ya hadu da Pacific Ocean a tafi kasashen yamma akai ai kasuwanci a dawo to ba zai yiwu ba sai ya bi ta wannan ruwa da take areaer yamma kuna fahimtar wannan da haka a bangaren tattalin arziki da bangaren zaman lafiya dole ne in har waɗannan mutane wanda suke samun goyon bayan Iran din nan da kuma makami a hannunsu suka rusa gwamnatin su kuma suka rusa din sun kama garin Sana'a ya dawo hannunsu a hankali hankali a labari zaka ji an ce sun kama wuri kaza har ana zaton akwai haɗin bakin su sojojin kasar masu aqidar wancan tsohon shugaban su taimaka wannan abin yayi sauki shi wannan shugaban wanda na'ib mataimakin sa ne nan da nan aka zo aka dora shine shugaba nan da nan sai ya zama da rauni sai gashi an murkushe kasa ta koma hannun waɗannan to in waɗannan suka samu wannan abu ya zo hannun su kuwa to shikenan duk wata maslaha da kokarin zaman lafiya da Saudi Arabia ba zai samu ba kuma tashin hankali na'i kuna fahimtar abu kuma sannan aka zo an yi zama iri iri an tattauna da su a zo a zauna akan tebur to ga yadda za'a yi a yi zaman lafiya duk saboda ganin suna da makami a hannunsu sun kama garuruwa sai suka botsare su ba su yadda ba Iran kuma ta ziga su kar su yadda domin me za su kama su sai tara a wannan area gaba daya zama sun mallake ta wannan shine ake cewa yaki by proxy kuna ji yayi ana faɗin wannan Iran ake yaki da ita amma kuma wakilai ne suke mata wannan yaki to shine su waɗannan kasashe na Larabawa musamman waɗanda suka fi karkata zuwa ga sunna da karkashin jagorancin Saudi Arabia da makautanta da kasashen Gulf banda Oman suka hadu suka hada karfe suka ce lalle sai sun kawo karshen waɗannan Hufiyun ɗan Shi'a in ba haka ba za a samu zaman lafiya a gunmu kuna fahimtar wannan shine sirrin abin da kuke ji ana ta wannan fada a labarai amma kana jin bangarorin kasashen Iran su suke bada labarin Press TV da makamantansu da majallunsu abin da suke fada shine Saudi Arabia tana ta zalunci tana kashe abin nan civilians ana kaza to wannan ba haka bane wanda kasancewar hanyoyin kafofin yada labaran galibi masu yada waɗannan abubuwa da jaridu da internet da makamantansu masu goyon bayan Iran ne ko ta hanyar Iraki da gidaje yanzu kun san a tashoshin talabijin kawai waɗannan na satellite wanda suke taimakawa harkar Shi'a daga Iraki da Kuwait irin su Qanatul Anwar su Manar ta dama ita mallakar Hizbullah ce da makamantan irin waɗannan tashoshin sun kai 50 wanda duka dan ayyuka kwakwa dukan su kuma da larabci dan ayyuka kwakwalen larabawa to nan dabara ce ta Iran ta dauki yaki ta kawo cikin kasashen larabawa ita tana zaman ta lafiya wannan shine abin da yasa na ba da wannan misali ba Allah sauke ina muke kuma tanko yawa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يعرف كل ذلك جيدا ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم لن يزيدهم و اتو اتكن حدودي اتكن بودر سو اساشان واتو روما وإفكو كسروم ولا يمهلونهم بداس سورة على مصبا حتى يزحفوا إلى دار الإسلام سبصوا حر su tako su zo kasar musulmi da musulunci ba su basu haka ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke shawara cewa kada a bari rumawa su shigo wannan area aje akai yakin can area su domin a ci nasara akan su sai ce al-ilanu bitahayyu'i liqitali ruh ar-ruman yanzu sanarwar da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa kowa ya je shirya za a je a yi yaki su rumawa ولما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يقرر ينكي حكمتين الموقف وان المتعي ده وان المتاكي ده ليه اوكا اعلن في الصحابة سيسن الواتكين صحابي ان يتجهزوا للقتال سيوا سجيس كنس ابو منياكي وبعث الى القبائل من العرب يعيك وقبيل الله ربوا والى اهل مكة yastanfiruhum da kuma zuwa mutanen makka yana zaburar da su su taho su taimaka a wajen yaki yastanfiruhum ne ko ya wa kana qalla ma yuridu ghazwatan yaghzuha illa warra bi ghayriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba safai bane ma'ana kadan zaka samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wani yaki sai face ya boye wannan yakin da wani wurin daban ma'ana in zai tafi misali a ce gefen Kano za a yi sai ce Maiduguri za a yi sai an kama hanya kamar za a yi Maiduguri an yi gabas sai a dawo kuma sai a yi yamma sai kaga an yi Kano duk yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zashi haka yake dabara saboda baddabami kamar da Bahaushe ke cewa to amma banda wannan yakin shi wannan yakin kuru-kuru aka zo aka faɗi cewa gafa inda za a tafi ta buka za a tafi kun gane larabcin sai ce walakinahu nazaran ila khuturatil mawqif amma duba zuwa ga hadarin wannan mataki da ake ciki ko matsayi wa ila shiddatil usrati da kuma tsananin wahalar da ake ciki a alana annabi sallallahu alaihi wasallam sai shela annahu yuridu liqa ar-ruman cewa abin da yake so shine zai hadu da rumawa ma'ana kurukuru ya fada wajalla lin nasi amrahu ya bayyana wa mutane lamarin su kuruku ya fada cewa ga abin da ake ciki liyata'ahabu uhbatan kamilatan domin su shiri su kintsi kammalallan kintsi cikakken shiri wa haddahum alal jihad ya kwadaitar da su akan yaki jihadi wa nazalat qit'atun min surati bara'a kuma wani yanki na suratu bara'a ya sauka wato Allah madauki ya saukar da wahayi wani yanki na suratu bara'a wato suratu tauba tufiruhum alal jaladi wanda take zaburar da su akan wato jimiri da juriya da daurewa shine jaladi mutum ya zama cewa yana da karfin zuciya ba shi da rauni wa tahuffuhum tana kwadaitar da su kuma su waɗannan ayoyi suna kwadaitar da su alal qitali akan yaki kun ga ai za ku ga in kuna karanta Qur'ani babu ayar da ko surar kai da akwai zaburar da mutane akan ayyaki irin suratul tauba to saboda wannan ne halin da ake ciki idan ba a zaburar da mutane ba zamani ne da mutum ya kamata ya ji tsoro ga karamin zafi kamar da muka ambata ko abun gona ya nuna yana bukatar aje a ciro shi a kawo gida idan ba a saukar da ayoyi da za su zaburar da mutane ba wani sai ya ji ba za shi ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sauran yakoki yakan bari wanda ya samu dama ne ya je mai abun hawa yazo mai laƙumi yazo mai doki yazo mai kayan yaki yazo a tafi wanda ba shi da shi ya zauna a gida da haka ake amma wannan yakin sai aka kowa ya tafi ba a bar kowa ba ba wanda aka yafe wa ya zauna a gida sai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini saboda ko rashin lafiya ko kuma shugabanci kamar da namu zo mishi sai kuma munafikai da suka saurara sai mutum uku nan su Ka'ab bin Malik ko zamu zo mu ji su ma magana akan su to sai ina ne yake cewa sai waradhabahum kuma ya kwaitar da su duk da wannan kalmomi ne hadda hassa athara da radhaba duk ma'anarsu da ma'ana kwaitar da mutum ka zaburar da shi akan yi wani abu waradhabahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da su fi bazlis sadaqati cewa su bada sadaqa kowa ya fito da wani abu na sadaqa ya bayar domin a cikin su akwai masu hali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma rashin halin nasu yayi yawa sai da ba za su iya komai ba in masu halin suka taimaka suka bada sadaka to marasa hali za su samu dan abin da za su tafi zamu ji dai da akai shi ma alif wa infaqi karaimi al-amwali da kuma su ciyar da dukiya mai daraja fi sabilillahi a hanyar daukaka addinin Allah to sai kawo zancen al-muslimuna yatasabaquna ila at-tajahhuzi lil-ghazwi sai abin nan rigen da musulmi suka rika yi wajen shirin fita wannan yaki walam yakum ma'al amin almuslimina an sami'u sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musulmi daga jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sautin sa yad'u ila qitalir rum yana kiran cewa a fito za a je a yaki rumawa basu ji ba suna ji illa watasabaqu ila imtithalihi suna ji kuwa ba abin da suka yi sai wato su taho suna gaggawa suna rige da juna wajen yin wato biyayya da da'a ga wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqamu yatajahhazuna lilqital suka miki suka zabura suna kintsi domin wannan yaki bi sur'atin balighatin da saurin da ya kai mutuka kwarai da gaske ma'ana da gaggawa kowa ya fara kintsawa wa akhadhatil qaba'ilu والبطون تهبط الى المدينه سي قبيلو من العرباوا ده كانانن قبيلو سني البطون ده منيان قبيلو ده بطون انسو انا كن سان وان دي من كرانتا ا بايا لوكسن بعد لبارين يد دبي العرباوا تكي اكوي قبيله اكوي بطون اكوي فخذ ده مكبنتين وادني معنى كانانن رسا cikin قبيله ده تو وادنن منيان قبيلو ده رسانسو suka rika sauka a Madina shine tahbitu suna ta saukowa suna ta zuwa Madina ba wai suna saukowa daga sama ba mana suna tahowa daga garuruwan su suna zuwa Madina suna samun a masauki dan a shirya a fita tare min kulli saubin wa nahiya da kowanne tudu da bangare kowanne bangare na duniya suna ta tahowa walam yarda ahadun min almuslimina an yatakhallafa an hadhihi alghazwa babu wani mutum dai daga cikin musulmi da ya yadda ya zauna bai je wannan yaki ba ya makara ko ya bari da yake a bar shi a baya illal ladina fi qulubihim marad sai wadanda akwai cuta a zukatansu su kadai suka zauna suka zabi cewa su ba za su je wannan yaki ba su waye kenan munafikai yau wa illa thalathatu nafar sai mutum uku nan wato wasu mutum uku su kuma ba su je ba ba tare da uzuri ba su wadancan munafikai zuwa suka yi suka bada uzurin ƙarya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zahirin su ya basu su kuma wadannan mutum uku ba su da uzuri kuma ba su je ba kuma suna da damar su shiri amma ba su shirya sun tafi ba kamar da dukkan san kissa su a dogon hadisin nan na Ka'ab ibn Malik da shi da mutanen abokansa biyu hatta kana yaji'u ahlu alhajati walfaqati har sai da takai mabukata wadanda suke da cikin halin tsanani da bukata da talauci yastahmiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su shine ma'anar yastahmilu ay yatlubuna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yahmilahu suna roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke su li yakhruju ila qitalir rum dan su fita zuwa yaƙar rumawa fa idza qala lahum yayin da yace in mise musu la ajidu ma ahmilukum alaihi ai ni ba ni da abin da zan dauke ku akan sa babu abun hawa babu doki babu raƙumi babu jaki wallau tawallau sai su juya bayan su wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i idanun su suna kwararo da wato abin nan hawaye dan me hazanan dan bakin ciki da damuwa Allah ya jidu ma yunfiqun saboda ba su da abin da za su bayar ma'ana su ba su da abin da za su bayar su taimaka ma wasu kuma ba su da abin da za a taimaka ba abin da za a hau da su a tafi da su wannan yaki to duk da a cikin wannan cikin abin nan din siyakin zancen aka saukar da waɗannan ayoyi kama tasabaqa almuslimuna fi infaqil amwali wa badl as-sadaqati hakanan kuma a gefe guda musulmi suka rika rige da juna wajen bada sadaka da kuma ciyar da dukiyoyi a dukiyarsu kana Uthman ibn Affan ga kissar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qad jahaza 'iran lisham shida ya kintsa ayari kun san ayari ji ku da ake cewa ayarin fatake wato gungu na raquma da dawaki da dukiyar da za a tafi ai fatauci a je wani kasa wata kasa ai kasuwanci a dawo sai ake cewa ayari da ɗan rakiyar su to ya kintsa wannan ayari za a tafi sham mi'ata ba'irin raqumi dai dai ko raqumi guda 200 bi aqtabiha da siddin su siddi na raqumi ake ana ce masa qatab abinda ake zama akai wa ahlasiha da shimfidar su ahlas shine duk shimfida da take lazimta jikin dabba banda siddin da ake dorawa akai mun gano shi ake ce ma ahlas asal sunan sa al-hils jam'in sa shine ahlas shi kuma wannan aqtab jam'in ne mufradin sa shine qatab mun gane wannan domin da akwai bambanci a gun balarabe ya sayar maka raqumi haka sintir din sa ba tare da wannan shimfidar ba to da ka'in aka ce ko za a kara shi a kintsa shi har da abin shimfidar sa da komai da komai tsadar sa tafi saboda an kintsa shi ne domin dama za a je ai tafiya da shi ko a je yaki to dan ya nuna mana muhimmancin wannan abin shi yasa yace sayyidina Uthman ya kintsa raqumi 200 kowanne a kintse da wannan siddin sa da abin shimfidar sa wa mi'ata uqiya da kuma uqiya 200 ta azurfa fatasaddaqa biha duka ya dauko sai baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga sadakar sa ga taimakon sa zai idan a cikin mutanen da ake neman wani bai samu abun hawa ba ga raqumi guda 200 ga kuma azurfa kun san azurfa kuma da tsada har guda ita ma 200 ya bayar sadaka thumma tasaddaqa bi qalibi fa sannan kuma ya bada sadakar bi mi'ati ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha ya kara kuma wani raqumi 100 shi ma da abin shimfidar sa da siddin sa thumma ja'a bi 1000 dinarin sannan ya dauko kuma dinari wato na zinari guda 1000 duka fa nasaraha fi hijrihi sallallahu alaihi wasallam ya zubo su a kan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mayafin sa da ya shimfida yana karbar taimako Annabi sallallahu alaihi wasallam shi fada mayafin sa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa sayyidina Uthman ya kawo wannan azurfa nawa 200 dinari 1000 dinari kuma kun san zinari shine muke ce mu zinari shine dinar kuma na gold ake nufi ya dauko shi ku duba dai menene ake ce ma gold a yanzu ya dauko dinari 1000 na zinari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wancan raqumi 300 an kawo 200 aka kara 100 kowanne kuma a kintse kawai hawa za a tafi duka sayyidina Uthman ne ba da wannan taimakon to a lokacin fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbaluha ko yaqlibuha yaqlibuha ne ba yaqbaluha lokacin tunda da ma an riga an zuba masa a gaban sa sai yaqlibuha sai yana jujjuye wannan dukiya yana juyawa ya dau wannan ya duba ya aje ya dau wannan ya duba ya aje shine yaqlibuha yana juye wannan dukiya da sayyidina Uthman ya kawo wa yaqulu yana cewa ma darra Uthmana ma amila ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Uthman ya aikata bayan yau ba zai cuce shi ba mun ga wannan zancan ma'ana ko me sayyidina Uthman yayi bayan yau din nan an yafe masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine sayyidina Uthman wanda agun shi a kafiri ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a kansa duk abin da ya faɗa daga yau din nan ko dukkan abin da kai ya aikata to ba zai cuce shi ba me ma'anar ba zai cuce shi ba in ma yayi marar kyau an yafe kuma ba wai izini ne cewa ya je ba shi dama kuma mai tsoron Allah ne ba zai ba har mala'iku kunyarsa suke haka ba irin su ne ake faɗa cewa kamar in an faɗi wannan magana kamar wani zai ce to an bashi izini kenan shi ma'asumi ne ba haka ake nufi ba babu ma'asumi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar musulmi baki daya amma abin nufi a matsayin sa na dan adam in kuskure ya zo in zunubi ya zo wanda za a kama shi da shi to saboda wannan abin da ya taimaka wa addinin musulunci an yafe masa har ƙarshen rayuwarsa in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma tasaddaqa wata sadaka sannan ya ci gaba yana bada sadaka yana bada sadaka ba fa tsayawa ba hatta balaga miqdar sadaqatihi 900 ba'ir ko wa 100 faras siwa al-nuqud ya ci gaba da bada sadaka tunda aka faɗi wannan sai ce ah to me zai ko bai ƙara ba sai ƙarawa yake sai ƙarawa yake sai da ya zama abin da ya bayar na sadaka a ranar nan shi sayyidina Uthman a raqumi 900 raqumi 900 da kuma doki doki mai karfi shi kuma guda 100 shi ma wannan banda kudi da ya ta bayarwa shi ma mun fahimci wannan to sai ce waja'a Abdurrahman ibn Auf zamu iya ƙara sauna mun ji biyar ko a tsaya sai ƙara su da gaggawa ke mutu Abdurrahman ibn Auf shi ma ya zo bi 200 uqiyya fidda shi ma zo da azurfa uqiyya 200 waja'a Abubakar bi malihi kullihi to wannan ne inda sayyidina Abubakar ya zo da dukiyarsa baki daya yaje gidansa gaba daya kwaso komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mai kabar wa iyalinka yace na bar musu Allah da manzansa komai ya ballaka ya dauka ya mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aji ai aikin addini da shi walam yatruk li ahlihi illa Allah wa rasuluhu bi barwa ma iyalinsa ba sai Allah da manzansa ma'ana yana nufin ya bar su a tawakkali kike ne wa kanat 4000 dirham dirhami ne shi kuma ya kawo guda 4000 shine abin da sayyidina Abubakar ya kawo wa huwa awwalu man jaa bi sadaqatihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fara kawo wannan ba a tartibin labarin ya kawo mana ta sayyidina Uthman ba wanda ya fara kawo sayyidina Abubakar a matsayin waye ya fara shi ya fara kawo wa jaa Umar shi kuma sayyidina Umar yazo bi nisfi malihi da rabin dukiyarsa ya debo rabi ya kawo saboda an ce kowa zai kawo kokarin sa shi kokarin sa sai ya dauko rabi ya kawo da yazo yana so kamar shine yafi kowa sai ga sayyidina Abubakar bai bar kowa ba a ranar ne yace daga yau ba zan sake takara da Abubakar a wani abu ba ya riga ya fi ni kuma to shine suke cewa waja'a al-Abbas bi malin kathir sayyidina Abbas shi ma yazo da dukiya mai yawa waja'a Talha wa Sa'd ibn Ubadah da Talha da Sa'd ibn Ubadah wa Muhammad ibn Maslamah kulluhum ja'u bi malin kowanne yazo da dukiya waja'a Asim ibn Adi bi 90 wasqan min at-tamr shi kuma Asim ibn Adi yazo da ausiki guda 90 na wato abin nan tamr ausiki daya shine sa'i 60 to yazo kowanne ausiki kamar kace gaga babban buhu in aka samu kwano abin nan sa'i guda 60 shine ausiki daya wanda dama mun sani ausiki biyar shine nisabin zakka ko abin da ake na amfanin gona to shi kuma na sai zo da nawa ausiki din nan ba fa biyar na nisabin zakka ba guda 90 yazo da shi duk dabino ne kaga an samu abin da za a ci dabino fa kun san shi kuma a gurin Balarabe shine asalin abinci kamar yanzu ne a kawo ma gero kada mu cika banta mun shayinta yace wata ta ba annasu bi sadaqatihim qaliliha wa kathiriha mutane suka ci gaba wanne ya kawo sadakarsa wanne ya kawo kadan wanne ya kawo da yawa hatta kana minhum man anfaqa muddan kai a cikin su har akwai wanda mudu daya ma kawai ya iya kawo aw muddan ko mudu biyu lam yakun yastadi'u ghayraha ba zai iya wani abu babban da wannan abin da ya mallaka kenan mudu daya na dabino ya kawo shi wa ba'athat an-nisa'u mata kuma suka aiko ma qadirna alaihi abin da suke da iko a kansa min masakin na wato mundaye shine masak munduwa ta zinare ko azurfa wa ma'adij da kuma kambu da suke dauka na zinare suke daura abin nan azud shine ake cewa ma'adij yau suna da abin da banda wanda ake daura a nan to akwai wanda suke daura kuma a dantsi shine ake cewa ma'adij shi ma na azurfa ko na zinare wa khalafil da abin da suke daura a kafarsu wannan da ana ado na kafa shi ma ana sa gol za ku sai har yanzu Indiya suna sawa ko wa qurt da kuma dan kunne shine qurt dan kunne wa khawatim da kuma zobe suka ta debowa kun san dama dukiyar mata kenan tuntuni haka yake har yau ma haka yake suka ta turowa walam yumsik ahadun yadahu babu wani mutum da ya matsayi hannunsa yake ba da taimako walam yabkhal bimalihi illa almunafiqun babu wanda ya rowa da dukiyarsa sai munafikai الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات وعند سكي زندن ما ستدوئي لدوكي يسو suke bada sadaka walladina la yajiduna illa juhdahum da kuma wadanda ba su da wani abu sai dan kokarin su dan kadan da suke da shi fa yaskharuna minhum su munafikai suna izgili da su suna zundan su suna nuna su suna cewa kun ga wadannan sun kwashe duk abin da ke hannun su sun miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya anan saboda lokaci ya kure darasin mu na gaba sai mu tashi maganar tafiyar wannan runduna zuwa Tabuka an dai fahimci abu insha Allah Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara taimakon addinin musulunci Allah kuma ya zauna da mu lafiya ya kara mana imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik